Sashen Hausa na Amurya Amurka ke magana kan mita 25, 21, mita 16, sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lonnia da kuma Fara'a. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanin labarai.
An sake samun barkewar barin wuta a babban birnin Sudan ta Kudu biyo bayan rikicin da aka shafe kwanaki ana yin sa da ƴan adawa. Shugaban Amurka na ta kokarin ba Amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi na harbin wasu bakaken fata guda biyu da kashe ƴan sanda guda biyar a birnin Dallas. Iyalan ba Amurkiyar nan ma'aikaciyar jaridar Sunday Times of London Mary Colvin sun shigar da kara akan gwamnatin Syria.
To madalla, damuna ta sauka ga dangada jamhuriyar Niger, babba abin da ake fargaba kai shine rikicin makiyaya da manoma. Za mu ji rahoto akan wannan. Wasu ma'aikatan lafiya a jihar Adamawa sun ce shekaru biyu kenan ba a biya su albashi ba, to amma hukumomin jihar sun ce an yi magudin cusa sunayen wasu daga cikinsu. Wasu ƴan gudun hijira Afirka ta tsakiya da ke kamar kuma sun ƙe ƙasa sun ce ba za su koma ba, yayin da shugaban ƙasar yake cika kwanaki 100 kan hawa ƙaragar mulki a yau Lahadi. Grace tana tafi da shirin bishara, to amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. An sake samun barkewar barin wuta a birnin Sudan, babban birnin Sudan ta Kudu, biyo bayan rikicin da aka shafa kwanaki ana yin sa da ƴan adawa wanda ya sanadiyar kashe fiye da mutane 100. Shaidu a Juba sun ce jiya Lahadi harba-harban ya watsa a bangarori da dama a birnin a musayarwar da aka yi tsakanin ƴan tawaye da jami'an tsaron gwamnati. A baya dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira don da tattausar murya don tausasa ƴan Sudan ta Kudu bayan yin kazamin faɗan da aka tafka a ranar jajibirin bikin ranar ƴancin ƙasar, inda takardar da Amurkan ta fitar ta yi kira ga mayakan da ke marawa shugaba Salva Kiir baya da kuma ƴan tawayen da ke goyon bayan mataimakinsa na farko Riek Machar da su sasanta a tsakaninsu. Hatta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da wannan rikici da yake cinyewa a birnin na Juba, ciki har da harba-harban da aka kaiwa wasu jami'an diplomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Juba a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Shugaba Barack Obama na kokarin bawa Amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi a harbin da aka yi wa wasu Amurkawa bakaken fata guda biyu da kuma kashe ƴan sanda da aka yi a Dallas har su biyar na kwantam ɓaunar da wani bakar fata ya yi a lokacin zanga-zangar birnin Dallas a jihar Texas, inda ya yi wa ƴan sanda ɗauki ɗaiɗai ya kashe guda biyar tare da jikkata guda bakwai. Obama, wanda abin ya faru yana wajen taron rundunar tsaro ta NATO a birnin Warsaw, ya karkata akalar jawabinsa ne game da abin da ke faruwa a ƙasarsa a lokacin da yake taron manema labarai. Ya kuma takaita tafiyarsa ta Turai da kwana ɗaya don komowa gida a jiya Lahadi da daddare don fuskantar yadda za a shawo kan matsalar. Sannan ya bayyana cewa zai isa birnin Dallas a tsakanin ƴan kwanakin nan, kamar yadda magajin garin ya gayyace shi. Game da faruwar wannan matsala, shugaba Obama ya ce ba zai daina jingina faruwar waɗannan matsaloli da rashin yin takunkumi game da mallakar bindiga barkatai ba, wanda ya ce yana taka muhimmiyar rawa a wajen aika-aika. Iyalan ba Amurkiyar nan ma'aikaciyar jaridar Sunday Times of London Mary Colvin sun shigar da kara akan gwamnatin Syria, inda suke kukan cewa gwamnatin ta yi fako ne tare da kashe ta a shekarar 2012. Colvin ta mutu ne tare da wani ɗan jaridar ɗaukar hoto Bafaranshe Remy Otlake lokacin da gwamnatin Bashar al-Assad ta yi dabara harba makamin roka zuwa wani matsugunin ƴan jaridu a birnin Homs da kuma dake gundumar birnin da ake kira Bab Amr a ranar 12 ga watan Fabrairun shekara ta 2012. Har wasu ƴan jarida guda uku ma sun jikkata a wajen. Wata ƙungiyar rajin kare ƴan jaridu a birnin New York ta ce gwamnatin Syria ta kashe su ne saboda kar su tona asirin kashewa na ƙanshin mutuwar da aka yi wa wasu mutane aka kashe su a Homs. Ministan yaɗa labaran ƙasar Syria ya ce a lokacin da abin ya faru, gwamnati ma bata san Colvin da Otlake suna cikin ƙasar ba. An dai shigar da wannan ƙarar ne a madadin yar uwar Mary da ake kira Kathleen Colvin da sauran iyalansu a shekaran jiya Asabar a babbar kotun Amurka dake birnin Washington DC. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi, ƴan jam'iyyar adawa ta Labour Party a ƙasar Australia sun yarda da cewa sun sha kai da aka yi musu a zaben da aka yi kwanaki 8 bayan kammala zaben. Shugaban jam'iyyar Bill Shorten ya ce yana da yakinin Prime Minister Malcolm Turnbull da gwamnatin haɗakarsa sun lashe mafi yawancin ƙuri'u wani kujerun da ake nema, wanda hakan zai ba su damar ci gaba da kasancewa a karagar mulkin ƙasar. Don haka Bill ya ce yana kira ga Turnbull da ya kuma taya shi murna ta waya. Turnbull ya ce shi da tawagarsa suna neman haɗin kan masu ra'ayin 'yan mazan jiya da za su ci gaba da wa'adin mulkin shekaru uku na karo na biyu. Sai dai har yanzu da ake ci gaba da kidayar ƙuri'u da aka kada, ba tabbatar da tawagar haɗakar za su sami isassun kujerun da za su zama masu rinjaye a gwamnatin ba, kuma za su gaza da har sai sun kai ga haɗa kai da 'yan tsirari don kafa gwamnati marasa rinjaye. Jam'iyya sai ta kai akalla kujeru 76 daga cikin 100 a majalisa kan ta samu zama mai rinjaye. Zaɓe a Australia dai dole ne, sai shi ya sa mutane suka yi fitar ɗango domin kaɗa ƙuri'unsu a lokacin zaben da ya wuce. Shahararriyar ba'amurkiyar nan 'yar wasan ƙwallon tenis Serena Williams ta sake lashe gasar wasan tenis na Wimbledon a karo na 7, wanda ta dankwafe mafi yawancin nasarorin da 'yar wasa Steffi Graf ta ƙasar Jamus ta samu. 'Yar wasa Serena, da take a matsayin lamba 1 a wasan tenis a duniya, ta yi nasara akan Bajamushiya Angelique Kerber da ci 7-5 da kuma ci 6-3 a ranar Asabar ɗin da ta gabata a birnin London. Serena, 'yar shekaru 34 a duniya, ta rasa nasarar wasanni uku a jere a manyan wasannin da aka yi tun bayan lashe gasar Wimbledon a shekarar da ta gabata. Daya daga cikin wasannin da bata sami nasara ba har da wani da ta sha kai a hannun ita 'yar wasa Kerber da aka buga a Australia. Har yanzu dai Williams tana buƙatar cin wasu manyan wasanni guda uku don share mata fagen buga wasu wasanni da za a yi na Australian Margaret Court.
Labaran duniyar kina ka saurara. Tuma da labarin mu faro daga Yamai a jamhuriyar Niger, inda wasu ke bayyana fargabar karuwar rikici tsakanin manoma da makiyaya, ganin cewar yanzu damana ta sauka sosai a cikin kasar. Sulaiman Muni Barma ya aiko da ƙarin bayani.
Malam Manu Bage, jami'i a ma'aikatar gidan gona, shine sakataren kungiyar jami'an bunƙasa ayyukan noma SNAN.
Damana ta bana dai lalle ga ganin mu tana da fuska mai kyau. Akwai fanni inda ta yi saurin sabka, sai abun ya kawo ɗan tangarɗa kaɗan, an yi ƙarancin ruwa wasu zonakin, mutane ma bayan sun yi shuka sai abun ya zamanto ga matsala, kuma an samu harar ɗango inda ta ɗan yi ɓanna wani guri. Amma dai sai in ce ga yanzu damana gaba ɗaya ta sabka mahi yawa, inda ma mutane ba su samu su kai shuka ba, ga yanzu suna nan suna shuka. A jumilci sai in ce inda dai mutane suka samu noma ne anka ba ƙarhi anka sa gaba, alhamdulillah ga yanzu dai kowa ya kama gaban shi, daga wanda suka yi noma da ja na farko suna shirin na biyu, sai waɗanda suke shirin noma sabra ta farko. Kuma zancen ganin nake mu kuma akwai inda hayyawar sakanu.
A yayin da mazaunan karkara suka dukufa ga na duƙe tsohon ciniki, kungiyar bunƙasa kiwo ta Aren ta karkata ga ayyukan waye kan manoma da makiyaya akan batun zaman lafiya, ta hanyar tunatar da su muhimmancin kiyaye burtali, kamar yadda Amadu Dangi, wani jigo a kungiyar ta Aren, ya bayyana.
Muna ɗauko makiyayan da manoma, mu haɗa su ga gari guda ko ga komin guda, su yi muhawara tsakanin su ga wurin ga lalle burtali na ya kamata a bari, ko su ga wurin ga lalle mashayan bitace na ya kamata a bari, ko ko wurin ga babu burtali na ya kamata su mace an kasu ƙara bina, ko su ga a wane lokaci ne ya kamata kahin ma a yi magana, ya kamata da an yi ruwa na ɗaya na biyu kun ga an yi taki bitacenku kowa ya dame. Kenan muna wannan muhawara tsakanin su. To kun ga kuma alamu dai cikin Niger ne an ɗauka musamman kamar wannan kashe-kashe ake tsakanin manoma da mace, ya rage sosai.
Yankin Boboye da ke jihar Doso mai tarin makiyaya da manoma nan ne sashen da yafi ko ina fama da artabu tsakanin bangarorin biyu, inda a mafi yawancin lokuta akan huskantar asarar rayukan mutane. Saboda haka ne kungiyar Aren ta gargadi gwamnatin kasar Nijar ta hanzarta daukar matakan rigakafi domin kawo ƙarshen wannan dadaddiyar matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Inda Allah ya sani sai Allah bajin ba ku kalamin. Madun gawo mai waka na shirya maku wakan noma, na zo gare ni yoni abeku domin ku rike aikin noma.
Lallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma,
na zo gare ni yoni abeku domin ku rike aikin noma.
Lallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma,
malai himma da ABCD garba mazajan aikin noma.
To a gaida Sule daga Yola a jihar Adamawa, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya ce wasu ma'aikatan lafiya na jihar sun ce yau shekaru biyu kenan ba a biya su ko sisin kobo ba. To amma kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ya ce wasu su ma'aikatan bogi ne.
Kamar yadda bayanai yake nunawa, su dai waɗannan ma'aikata sun ma shafe da shekaru biyu babu albashi, lamarin da yake su shiga wani mawuyacin hali na kuncin rayuwa, kamar da yadda wannan ma'aikacin jinya da ya nemi a sake sunansa ya bayyana.
Shekara biyu ne yanzu muna neman shekara biyu da wata ɗaya, ba biya mu ba. Muna state ne, mu muna state health services management ne ta bamu appointment. Duk lokacin ya ku bai wuce wata ɗaya ba sai aka sauke shi a kan mutunta. Tuntiri ya zo bai mara komai ba, shi ya yabi ma'aikatansa na daban yana biyansu. Sa'annan kuma sai intirima ka zo aka sauke shi sai aka kawo bala. Fadi ya zo sai ya bar ma'aikatansa na daban su ma ana cin mu muna zaune. To yanzu ne tuwon tildo nan sai aka dan ba mu data fon su muka yi data muka yi komai. To a wajen data din akwai yan gomu wanda muka yi wata 17 da su, sai aka zo aka cire sunayensu. Sai aka kawo sunayen wa'ensu yara na daban. Wanda aka sa a yanzu aka yaran ma ba sa zuwa aiki, ko kuma yaran mu da muka wahala da su wajen wata 10 an cire su bayan.
Me kuke so a yi muku yanzu?
Muna neman gwamnati da ta ci kukan mu da ta tausaya ta taimaka ta biya mu don Allah. Alhaji zuwa cikin akwai masu mata, wanda yanzu haka masu rabu da matansu, akwai wanda an koro yaran su daga makaranta, akwai matan da ta rabu da mijin ta ma don zuwa aiki, kuma yace yawon banza take yi.
To kuma me kungiyar kwadago a jihar Adamawa ke yi ne game da halin da waɗannan ma'aikata ke ciki a yanzu? Kamar Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar ya ce fa suna sane kuma suna ma kokari na sharewa ma'aikatan hawayensu.
Sai ban murin da tuntun gwamnati mu maza gwamnati saboda yi. To amma ka san yanzu duk masu samu yi ka san akwai abin da ya dabaibaye mu na yanzu wanda kowa ya sani. Wani lokacin ko da mun zo mu sai ta nuna mana suna da matsala na kuɗaɗen shiga da makamantansu. To kaga babban abu wannan shi ne mu muna kan tuntun gwamnati a yi biye da za a samu dama a biya su haƙƙinsu don su ma su yi walwala. To kaga kungiya dama ita ta yi da sako ne ta karɓo kuma sako. Wata isarwa a gaminta babban sakon kuma shi ne mu mutursasa gwamnati su bayar. To wani lokaci muka tursasa akan iya ce mana mu ɗanyi hakuri saboda abinda ake tsammanin za a samu ma same shi da ake zuba saboda akwai ma'aikatan da tun ba yau ba dama suna kan.
To sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikata ma ke kokawa, ita ko gwamnatin jihar Adamawa ta ce ma ba laifinta ba ne na tsaikon da ake samu. Malam Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa ya bayyana yadda aka samu wannan matsala.
Babu wanda za a dauke ba za a biya shi ba, insha Allah za a biya. Amma wayannan da kake magana a kansu, babban abin da yake damun mu shine an dauke su ai, amma adadin wanda gwamnatin ba sai munguru ta ba da izini a dauka ba su aka dauka ba. Aka dauki wayansu da aka zo kuma yanzu aka ce to hajjartar a tabbatar da ainihin adadin wayanda aka dauka. Wasu suka je suka yi magumago suka suna neman su canja sunayen ainihin wayanda aka dauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a dauke su ba. To insha Allah biiznillahi ta'ala gwamnati ta tantance tana da ainihin iyakan wayanda ya kamata a dauka dama kuma aka dauka ba duk lokacin da Allah ya sa muka warware harka na rashin kuɗi din nan za mu yi biya za a biya waɗanda dai wanda duk ya tabbata cewa daukar su tsakani da Allah ne wallahi ya tabbata cewa za a kuma biya shi amma waɗanda suka sa sunayen su ko kuma waɗanda suke da gata wasu ka cire sunan wasu ka sa sunan su to umma daga sunan su ba komai zanga zanga da suka yi wallahi ba za mu yarda ba don ba dan ba a samun adalci bisa rashin adalci.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A yau Lahadi ne shugaba Faustin Archange Touadera na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya yake cika kwanaki 100 akan karagar mulki inda Majalisar Dinkin Duniya take roƙon ƴan gudun hijirar ƙasarsa da ke zauna a makwabciyarsu Kamaru da su koma gida. To amma mafi yawan ƴan gudun hijirar sun ce babu inda za su motsa domin har yanzu akwai hatsari da rashin kwanciyar hankali a ƙasar tasu. Moki Edward Kinzeka ya yi kuma da wannan rahoto daga garin Garwa Mbulai da ke bakin iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mutane 50,000 ne daga ƙasar Afirka ta Tsakiya suke zaune a wannan sansani da ke gabashin Kamaru. Wasunsu sun ƙaura zuwa nan tun farkon tashin rikicin Afirka ta Tsakiya a shekarar 2013. Da farko an ɗauki zaben shugaba Touadera da aka yi cikin wannan shekara a zaman tushen sauyin akalar al'amura a Afirka ta Tsakiya. A bayan da aka rantsar da shi ƴan gudun hijira da yawa a nan sun ce sun fara shirye-shiryen komawa gida. To amma kuma irin wannan shirin ya tsaya cik a yanzu. Kwanakin baya hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya aikin mayar da ƴan gudun hijirar da suka zaɓi komawa zuwa har gidajensu. To amma kuma kashi 3 cikin 100 ne tak suka karbi goren gayyatar komawa ƙasar tasu.
S'il y a pas la paix, on ne peut pas envisager le retour. Et si retour y est, c'est d'abord individuellement que tout un chacun doit
décider. Gudun hijira Bienvenue Touadera mai shekaru 54 da haihuwa ya ce babu zaman lafiya a ƙasarsa. Ya ce koma da an samu zaman lafiyar ya kamata kowane mutum ya yanke shawarar sa daban kan ko zai koma ko ba zai koma ba. Ya ce hukumomi a ƙasar ba su aiwatar da manufofin da za su taimaka wa mutane irinsa su sake komawa su shiga cikin al'umma ba a bayan da suka hasara dukkan abin da suka mallaka. Shugaban kungiyar ɗaliban Afirka ta Tsakiya a ƙasar Kamaru Ekodo Yanik ya ce da yawa daga cikinsu suna da niyyar neman hanyar zuwa ƙasashen da suka ci gaba domin bunƙasa tattalin arzikin kawunansu.
Il fond de dossier au HCR et au HCR le trouver des pays d'accueil d'autres sont en train d'aller au Canada d'autres vont aux États-Unis.
Ya ce ɗalibai da dama sun fi son hukumomin ƙasa da ƙasa kamar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya su tattauna da iyalan da za su yarda su karɓe su a ƙasashen da suka ci gaba irin su Amurka da Canada inda za su samu ayyukan yi maimakon su koma Afirka ta Tsakiya inda babu kwanciyar hankali. Ya ce da yawa daga cikinsu sun rasa iyalansu kuma ba za su yarda su koma su ci gaba da shan wahala ba. Duka-duka dai ƙasar Kamaru tana karɓar bakuncin ‘yan gudun hijira su kimanin 300,000 daga ƙasar Afirka ta Tsakiya. ‘Yan tawaye sun hamɓarar da gwamnatin ƙasar a Bangi a shekarar 2013 kuma yunƙurin da aka yi daga bisani na tumɓuke ‘yan tawayen daga kan mulki ya jefa ƙasar a cikin faɗa na addini. Fitina tana ci gaba da ɓarkewa lokaci-lokaci a Bangi da kuma wasu sassan ƙasar. A wannan makon babban jami'in kare ‘yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar sake ɓarkewar tashin hankali cikin ‘yan watannin da suke tafi. Suma jami'an ƙasar Kamaru sun ce ana ƙara samun tankiya kusa da bakin iyakar tsakanin al'ummar da suke yankin da kuma ‘yan gudun hijirar da suke zuwa nan. Manga Timothy Bell yana aiki a sansanin ‘yan gudun hijirar na Garwa Mbulai.
Une partie de ces réfugiés, quelques-uns, rentrent déjà, mais la grande majorité est demeurée encore, vu toujours que l'insécurité...
Mafi yawan ‘yan gudun hijirar sun kirda su koma gida, suna masu faɗin cewa idan har da gaske ne an samu zaman lafiya, to me yasa sai sojoji sun raka motocin da suke kai kayan agaji zuwa ƙasar tasu? Ya ce su kuma mutanen da suke zaune a yankin suna ƙorafin cewar ‘yan gudun hijira ne ummul haba'isin fashi da makami wanda a yanzu ya yaɗu kan manyan hanyoyin mota na Garwa Mbulai da kuma sace mutanen da ake yi ana neman kuɗin fansa. shugaban ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya a garin Meganga a ƙasar Kamaru, Jose Katunda, ya ce akwai buƙatar kyautata halin da 'yan gudun hijirar suke ciki.
Il faudrait que les trois gouvernements se conviennent, le gouvernement camerounais, le gouvernement centrafricain.
Yace yana da matukar muhimmanci ga gwamnatocin Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya su zauna su tattauna makomar 'yan gudun hijiran nan da kuma yanayin da idan har ya samu 'yan gudun hijirar za su iya komawa ƙasarsu idan suna son haka. Yace ya kamata a samu ƙarfin zuciyar siyasa ta taimakawa 'yan gudun hijirar nan wajen sake gina rayuwarsu. Babbar ayar tambaya da ake da ita ce, shin waɗannan 'yan gudun hijirar za su yarda su sake gina rayuwar tasu a cikin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya? Kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Har yanzu ga Grace Alher Abdu da shirin Bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alher Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. A shirin bishara na wannan makon, Reverend Maxwell Iliya Kure, sakataren Ekuwa DCC a Jimeta Yola, ya yi nasiha a kan rashin adalci inda ya ɗauki karatu daga cikin littafin Luka Sura 23.
Zan karanta daga cikin littafin Luka Sura 23, aya 1 zuwa aya 5. Wannan wurin sanannen labari ne wadda kullum ana wa'azi a kanta game da azaban Yesu da kuma mutuwarsa. A nan an kawo Yesu a gaban Sarkin Pilatus. Abin da ya za hankalina a nan shine irin halayen Sarkin Pilatus. Sarkin Pilatus so uku yana faɗi a wannan sura na Luka Sura 23 nan. Yana faɗi so uku, yace ba a same shi da wurin laifi ba. Misali, ya faɗa aya ya kuma sake fadi a aya 15, kanan ya sake fadi a aya na 22, yace ba a same shi da wani laifi ba, to me yasa za a hukunta shi? Amma saboda Pilatus rashin adalcinsa, sai ya yarda cewa zai hukunta Yesu. Me yake dalilin da yasa zai hukunta Yesu? Ayar yace, sai Pilatus yace, to a tunda bai laifi ba, zai mishi bulala in kuma sake shi. Tambayar nayi shine, me yasa Pilatus, in mutum nan bai da laifi, me yasa zaka hukunta shi? Me yasa zaka mishi bulala? Wannan yana nuna mana cewa a ce yau idan Allah ya baka shugabanci, sa'annan kuma baka iya ka tsarafa shi, ka mori hikima a ciki ba, ka iya batawa, ka iya kuma musguna ma mutane. Ai da ya mori shugabancinsa da kyau, da ya tsaya akan gaskiya, yace ko da yake ban same shi laifi ba, dole in sake shi. Ko da sun masa mishi lamba zai ce babu. Bari in bada misali, wani lokaci za ka ga mutum a cikin gaskiya yana aikin sa babu ha'inci, yana kamanta gaskiya, amma mutane za su koma a gefe, su taru, sai su kulla masa sharri, su ce wannan hakika ya kai a yi mishi kaza, a hukunta shi. Amma kuma idan shugabannin ba su kula ba, sai a gan cewa sun hukunta mutumin ne. Abu na biyu, wani lokaci tadalin rashin gaskiya yau ya sa muna can wahala. Mu duba yadda kasar mu ya shiga. A Nigeria yau, irin yadda ake kame mutane, wayanda ake kata kama su, mutane wayanda sun ki su yi adalci a rayuwarsu, da sun yi adalci da kila ba iske su da irin wannan matsifa ba. Abu na biyu da nake so mu gane, ayan yace Pilatus ya tsancewa Yesu bai da laifi. Malam sararona, idan an saka ko an kai ka gaban hukuma, hukuma zai iya cewa kai baka da laifi. Ka dubi rayuwanka da kyau, ka dubi da kake zama da mutanenka da makwabtanka, ka dubi iyalanka, iyalanka za su iya tsaye da kai baka da laifi? Wani lokaci ba za mu iya tsaye da kanmu ba, balle ma iyalanmu su yada mu, billanta ma a ce a makwabtan su yada mu. Wani lokaci ana tsoro mu da irin halayar mu. Amma ina so in jawo hankalin mu da wannan lokaci, da cewa idan mun san gaskiya, mu tsaya kan gaskiya, sannan mu yi adalci a kowane lokaci. Kada mu yarda wai domin rinjayen mutane, wai domin mutane suna iwo, Alkur'an yace an masa lamba. Da aka masa lamba sai yace to na yadda muku ku yi abinda kuke so. Bari in ga maka wani lokaci muryan mutane in baka yi hankali ba a matsayin ka shugaba za su kai ka rami su zafar da kai. Kowane shugaba ya kamata ya yi hankali. Idan kana bin muryan mutane wani lokaci waɗansu suna gulma ne su tattaro ƙarya su zo su hala maka sai kai ka dauki kai hukunci akan ƙaryan. Ka fikakara ai rigaya an rataye maka. Bari in ga muku idan ka karanta littafin Matta a Matta sura 27 abinda ayan yace Pilatus ya dauko ruwa sai ya wanke hannunsa yace da yake bai samu tunar laifi ba amma ni na wanke hannuna laifi mutumin din bari ya zauna a kanku amma ku ji abinda mutane suka fada a 25 sai duk jama'a suka amsa suka ce alhakin jininsa yana wuyan mu da yayan mu alhakin jinin mutum mara laifi mutum da ke aikata adalci mutum da ke yin gaskiya mutum da ke yin daidai amma sun ce yana bisa hannun mu tambayan shine na tambayi kaina nace Pilatus nan me zaka wanke hannunka kuma aya 26 yace sa'an nan ya tsakar musu da Barabbas bayan yayi wa Yesu bulala a ce yau ma waɗansu shugabana ka suke yi suna dauka waɗannan da Barabbas laifi sai su hukunta su su yi musu bulala waɗansu alkalai ma suna karban cin hanci kuma su hukunta wanda yake da gaskiya amma su bar mai laifi yau ma da mutane da yawa cin kurkuku ba domin sun yi laifi bane waɗansu na wurin domin tsare da aka yi musu ne kawai amma an ki a tsaya akan gaskiya an ki a yi musu adalci domin kila su talakawa ne domin kila ba su yan uwa domin kila ba su makwabta amma ina so in kira duk wanda Allah ya daura shi ya tsanya shi ya zama shugaba ko zagora yayi kokari yayi aikin adalci a rayuwarsa amma domin yau an kiyaye adalci a ƙasa muna samu wahala muna samu damuwa kullun ana magana hargitsi anan kungiya wani kungiya can duka wayannan abin da yake kawo wannan rashin adalci ne a ƙarshe ina so yi magana da cewa a kowane lokacin da zamu yi tafiya bari mu zama mutanen haske a tsammu da halinmu a tsammu da ayyukanmu shine zai samu zama mutanen addini in ba haka ba babu addini da zai iya zama dan karbabu a gun Allah idan bamu da ayyuka masu kyau Allah yana duban halayen mutum ne yana duban ayyukanka ne amma Allah baya duban yawan durkutsawa ko ruku'u da kake masa kullum amma yana duban yawa irin halin da kake yi da yadda kake yin sa domin zuciyarka Allah ya tsani ubangijin Allah ya tsama albarka a wannan lokaci da muke tsararon sa amin
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Reverend Maxwell Iliakure sakataren Ekwa DCC na Jimeta Yola da kuma wakilin Masanusa Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin sai kuma Tsiyon Girma da ta daidaita sautin shirin Alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
Toma sauraro kafin mu karkare shirin namu ga Usman Kabara ya komo dauke da labarin duniya amma takeici.
An sake samun barkewar barin wuta a babban birnin Sudan ta Kudu biyo bayan rikicin da aka shafa kwanaki ana yin sa da ƴan adawa wanda ya sanadiyar kashe mutane fiye da 100. Shaiduwa Juba sun ce jiya Lahadi harba-harban ya watsu a bangarori da dama a birnin a musarutar da aka yi tsakanin ƴan tawaye da jami'an tsaron gwamnati. Shugaban Amurka Barack Obama na ta kokarin bawa Amurkawa kwarin gwiwa game da kaduwar da suka yi na harbin wasu Amurka bakaken fata guda biyu da kuma bude wuta da aka yi aka kashe ƴan sanda guda biyar a birnin Dallas da ke jihar Texas na kwantan bonar da wani bakar fata yayi lokacin zanga-zangar lumana a birnin na Dallas inda ya kashe ƴan sanda guda biyar ya kuma jikkata guda bakwai. Iyalan ba Amurkiyan nan ma'aikaciyar jaridar Sunday Times of London Mary Colvin sun shigar da ƙara akan gwamnatin Syria inda suke kukan cewa gwamnatin ta yi ne don ta fake ta kuma ta kashe ta a shekarar 2012 inda ta kashe ta tare da wani Remy Otslick. A jiya Lahadi ƴan jam'iyyar adawa na Labour a Australia suka dauki cewa sun sha kai a zaben da ya gabata. Shahararriyar ba Amurkiyar nan Serena Williams ta sake lashe Wimbledon karo na bakwai.
To a gaida Usman Masararo da takardun labaran nan muka zo ga karshen shirin wannan lokaci ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na matasa na wayoyin hannu wato dandalin voa.com gobe da safe kuma idan Allah ya kai mu da karfe 6 agogon Najeriya kenan zamu sake fitowa ta akwatin rediyon ku yanzu a madadin shi Usman Kabara da Theon wadda ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa huta lafiya.